kirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Shari ke gabatarwa. To kamar yadda wata kila wasu masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata, mun taɓa da kaɗanci da ƙalubalen da yara mata ke fuskanta a faɗin duniya, wanda ya haɗa da fyaɗe, cin zarafin mata, rashin ilimi da makamantansu. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. Gabata wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim ta haɗa mana zaure inda ta tattauna da wasu ƙwararru game da wannan batu. Wannan makon kuma ta ji gabatar Aliyu Samba, jagorar ƙungiya da ke sa ido a kan matsalar fyaɗe da cin zarafi na mata da maza a jihar Kano.
To bari mu dawo gare ka Aliyu Samba. A duba da cewa kai ke jagorantar ƙungiyar da ke sa ido a kan matsalar fyaɗe da kuma cin zarafin yara mata, wanda mataki ya kamata iyali ko kuma in ce iyaye su ɗauka wajen inganta yanayin rayuwar yara mata, duba da yadda abubuwan tsada suka sauya a yanzu da ake yawan samun iyaye maza na cin zarafin ƴaƴansu da kuma yin lalata da su da kuma yawan fyaɗe da ake samu a cikin al'umma?
To assalamu alaikum warahmatullah. Da farko zan iya cewa yau mun tsinci kanmu a cikin wani irin yanayi ko kuma wani irin zamani wanda ɗan adam bai san kimar rayuwa ɗan adam ba, kuma ɗan adam da kansa yake iyakar ƙoƙarinsa domin ya ga cewa ya ci zarafi ko ya ci mutuncin ɗan uwansa ɗan adam, ba tare da la'akari da cewa abin da yake yunkurin nemi wani bashi idan an yi masa zai zamantowa cutarwa gare shi. Wannan ɗabi'ar ta riga ta zamanto kamar ruwan dare a cikin a irin society da muke rayuwa a cikinsu yanzu. To matakan da ya zama wajibi a ce al'umma sun ɗauka gaba ɗaya, wanda ba wai ya taƙaita ne ga iyaye mata ba, wannan haƙƙi ne da yake wajibi a kan al'umma gaba ɗaya. Na farko akwai buƙatar a ilmantar da yara. Ilmantar da yara ba wai yana magana iya ilimi na makarantar boko ko kuma an kai Islamiyya da ake ba, a ilimi na zamantakewar rayuwa da kuma ilimi na abin da ya danganci waɗansu sensitive abubuwa da suke faruwa a cikin rayuwa. Yau za ku ga iyaye suna da wata ɗabi'a ta cewa idan suna da yarinya budurwa da take kamar shekara 5, 6, 7, 8 zuwa shekara 13 ko 15, kullum abin da yake bari nuna mata shi ne kada ta kusanci maza. In ka kusanci maza ranta zai ɓaci, za a hukunta ta, za a yi mata kaza, za a yi mata kaza. To amma ba a nuna mata cewa idan kuma aka samu wani namijin ne ya kusanci ta ko yi yunkurin yi mata wani abu in jira ta faɗa. To tsoron wannan razanarwar da ake mata na cewa idan aka ganci da wani ko kuma aka kina yin kaza za a yi miki hukunci kaza, sai ya sa ko da an yi musu wani abu na cin zarafi ko wani abu wanda ya kama da yunkurin yin fyaɗe kuma an yi musu fyaɗe in sun zo cikin al'umma sai shiru. To wannan shirin da suke yana ƙara taimakawa wajen yaɗuwar wannan fasaji na fyaɗe a cikin al'umma. Wannan shi ne matsala farko. Abu na biyu kuma shi ne a lokuta mafi akasari an yi fyaɗe al'umma ta fi ganin laifin wanda aka yi wa fyaɗen akan wanda ya fyaɗen. Wanda wannan ita ce matsalar da ta fi damun mu a yanzu, kuma ita ce abin da muke iyakar ƙoƙarin mu domin mu ga mun wayar da kan mutane. Babu yanda za a yi yau idan an faɗa gidan mutum an yi masa fashi ka zo ka ringa cewa ai laifin ka ne, don me za ka bar ƙauren gidanka a buɗe, ko don me za ka sa faɗo mara tsarki, ko don me za ka yi kaza, a'a jaji ake zo a taya mutum, a taya shi alhini, a nuna masa wannan abin da ya faru da shi sausayi ne kuma ana fatan Allah ya kare gaba, a kwantar masa da hankali har ya samu nutsuwa. Amma mai yasa ba a yi haka akan waɗanda aka wuce a ɗi? Kullum wanda aka wuce a ɗi abin da ake ƙoƙarin nuna shi ne ita ce menene, shigar banzani, ta ji kame mutuncinta, ta ki yin aure ne da maganganu ko kamanta haka. To idan muka duba kuma fyaɗen yanzu ƙananan yara an cewa shekara 5 ko 5, wasu ma 'yan watanni, da a kwana-kwanan nan a jihar Nasarawa an samu wata 'yar wata 3 da aka fyaɗe, to ita kuma wata shigar banza ce. To abubuwa ne waɗanda kusan al'umma ce ta ba da gudunmawa mai karfi gurin yaɗuwar wannan matsalar, kuma babu yanda za a iya gyara wannan matsalar sai al'umma ta haɗu guri guda ta kuma yi yunkuri mai karfi na ganin cewa ta kawo ƙarshen waɗannan matsaloli. Idan matsala ta riga ta zo, dole akwai abin da shi ya haifar da wannan matsala. To ya kamata al'umma ta zauna ci kyakkyawan nazari don daga cikin abubuwan da mu muka sa a gaba kenan. A wannan kungiya tamu ta Mazi Movement Against Rape and Sexual Violence, duk ƙarshen wata mukan je ƙauyuka na karkara, irin karkara kan mu je mu tara al'umma gari mu faɗakar da su akan irin illar da ke tattare da wannan al'amari na fyaɗe da kuma cin zarafin ƴaƴa mata da ake yi, da kuma irin matakan da ya kamata a ce sun ɗauka, wanda zuwa yanzu za mu iya cewa aƙalla akwai suspects da aka yi aka samu waɗanda masu da yawa wanda ne kuma kana ta iya ba aƙalla mutum 38 da a yanzu haka kusa riga ta computer din su waɗanda aka kai kotu sun kai mutum 70. To idan da a ce al'umma za su ringa ba da haɗin kai da gudunmawa duk sanda aka same ni wannan kisan, abu matakin farko shi ne a da shike sannan a kai hukumar 'yan sanda. Hukumar 'yan sanda za su ɗauki victim ɗin za su kai shi asibiti ko kuma su kai ta asibiti a duba ta a rubuta duk wani abu da za a rubuta na medical report akan wannan al'amarin da ya faru, daga nan su mika hukumar 'yan sanda za su dawo da wannan kisan zuwa su ta CID wanda sai sai ya ce ina kokarin su na ganin cewa an dauki matakin da ya kamata to amma da aka sani ba ai akwai wannan dabi'a ta cewa ko kuma kira ta stigmatization da ake yi a cikin society wanda aka ga dan zazo ana tsangwamar ta lokacin auren ta ma'anin da cewa an ce mata ta yi to sai mutane suke sa irin wannan fargaba a gidan su da ganin cewa idan aka ga ayan su da yi to kuma aka ce magana a gidan rinka
to ma sauraro wanda lokacin ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya sa makon gobe za ku ji mu dauki da ci gaban shirin ina za mu ji matasa kama da kowa da kowa musamman ma ita wakiliyar mu Shamsi Hamza Ibrahim Solomon Abu da hada mana sauti ni Hadiza Kariki cewa mu ta lafiya ma assalamu